والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wacewar sarayon mu ta kuma iso wannan rana ta Juma'a yau hudu ga watan Jumadal Akhira shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu ci gaba insha Allah fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma da muke ji cikin wannan littafi na Raddul Ashhal ila ma'anil Qur'an da Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah tare da ta'aliki na Dr. Abubakar Al-Bani Allahu yajzihi bi ahsanis sawab muna cikin suratul an'am in ban kuskure ba dai aya ta 70 ne za a tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
نعم الله تعالى يجي وظل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كربو دوان أنن لسكر كي الدين سو أما صيام wasa da kuma warki addinin da aka dora musu allazi kullifu wanda aka dora musu su yi ma'ana ana nufin shari'ar da aka dora musu da kullum minkum shir'atan wa minhaja kowanne a cikin ku akwai shari'ar sa akwai hanyar sa da yake gudanar da ibada amma tushe na akida shine daya to wadanda suka rike addinin su a matsayin wasa da warki istihza'ihim bihi saboda suna iskili game da addinin su wa garwatuhumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta rude su fala tata'arwad lahum wato kada ka bujiro da kanka gare su aka ce wa hadha qabla al-amr bil qital wannan kafin ai umarni ne da yin yaki kamar da muka ji dai a baya wadanda suka rike addinin su wasa da kuma wargi rayuwar duniya ta rude su sune wanda suka kafirta yahudu da nasara da kuma kafiran quraishawa rayuwar duniya ta rude su suka rike addinin su da warke da isgili ba sa tamassuke da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko zuwa gare su sune a bangaren guda uku kamar da Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu yake ambatawa sune wadanda Allah subhanahu wataala da ya kasa mutane kashe uku a yace faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi ibnillah. To zalimun li nafsihi da masu ne wanda Allah ya bada siffan su rayuwar su take zamantowa abun warki kamar yadda yazo cikin suratul hadid innama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatharun fil amwali wal awlad. To duka dai inda aka ambaci cewa rayuwar duniya ta zama mai kadewa hankali ga mutum, baya tamassuki, ta zama wasa da shirkuci, to ana kwatance ne ga waɗanda suka zamanto ba su imani ingantacce ba. La'iban wa lahwa, tamkar wasan da yara suke yi, tamkar wargi mai kadewa hankali na dan wani lokaci kuma sai ya wuce, to haka rayuwarsu ta zamanto saboda sai riƙe addininsu a matsayin haka. Wa garwatuhumul hayatud dunya, rayuwar duniya ta ruɗe su. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zakkir bihi, kai wa'azi da shi alqur'ani, ai bil qur'anin nasa, kai wa'azi ga mutane da shi wannan alqur'ani. An tubsala nafsun bima kasabat, domin kada raye ta zamanto ta halaka saboda abin da ta aikata, don kada raye ta zanta halaka dangane da abin da ta aikata na istihza'i game da addini da rukun al'amarin addini, la'iban wa lahawa, kamar su gargadi tun kafin kiyama ta zo. Domin alal haqiqa idan alkiyama ta zo, to anan za su ga mummunan sakamako na aikin da suka aikata. Laysa laha min dunillahi waliyyu, wanda in har rai ta samu kanta a ranar alkiyama ba mai imani ba, to ba ta da wani majibinci, nasirun, wani mai taimako baitin Allah. Mana in har akwai abin da suke ga shi ne zai taimake su a ranar alkiyama, yasa suka riƙe addini a matsayin wasa da wargi, to zai ɓace musu, wanda suka ji bincin zai ɓace musu. Ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab, a lokacin duk abin da suka riƙa zai zamanto ya ɓace musu, wanda suka riƙa baicin Allah. Waɗanda aka bi akan ɓata suka ruɗi mabiya, za su baranta daga waɗanda suka bi su da kuma duk wata hanya ta sadar da zumunci, duk wata hanya ta taimakekeniya a ranar babu ita a tsakaninsu. Wa taqatta'at bihimul asbab, duk wata hanya ta karkace. Shi yasa nan aka ce laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un, kuma ba su da wani mai ceto, yamna'u anha al'azab, wanda zai hana azabar Allah ta fada kansu a dalilin rukun addinin su da suka yi la'iban wala hawa. Duk wanda ya riƙe addini a matsayin wargi da shirbici, ya maida addini da al'amuran addini a matsayin ababen yi ma izgili, ma dama bai tuba ba, to sakamakonsa zai zamanto hasara ce bayyananne a ranar alkiyama. Allah madaukaki ya ambata a cikin suratul a'raf, alladhina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa garwatuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Waɗanda suka riƙe addininsu a matsayin wasa da wargi, kuma rayuwar duniya ta ruɗe su, to Allah maɗaukaki ya ce a wannan wunin ta alƙiyama za mu rabu da su. Nan samun aina turkuhun,
كما نسوا لقاء يومهم هذا كما يد سوما سكي واسي بسي أيكي دوما القيامة با وشيني نان الله تعالى يتي تنقبانن حكا تفارو تنقبانن ونن دزاس فهم تباس دوان مجبنتي أرانا رفا إنداما باكيوتا تمعاملا سكي دا الله وباسد واني ولا شفيع وما أنقو الله يتي فما لهم من شافعي سوف داما باسد من يتيتو يتيتو أرانا القيامة متاكي متاكين وقي الشفاعة الأظمى واند منظم الله صلى الله عليه وسلم زيما دكا خلائق هل أنبا واسنشك الفرمر منظم الله صلى الله عليه وسلم sanna akwai dai dai kun ceto kuma wadanda za a yi annabawa za su ceto a mabiyan su za a samu dai dai kun mutane da Allah zai musu izini su yi ceto ma wadanda Allah din yayi nufin a ceta sannan Allah zai sanya mala'iku ma su yi ceto kuma akwai ceton da idan an shiga aljannan ne ma za a yi a daukaka ka shiga aljannar kuma sai a maka ceto ceton da zai daukaka darajarka a cikin aljanna kamar yadda al-Hafiz Ibn Kathir ya bayani cikin al-Fusul fi Sirat Rasul cikin Khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ƙarshen lamari akwai ceton da Allah shine da kansa zai bayan kowa ya bashi dama yayi ga waɗanda ya nufin zasu to kaga su waɗanda suka dauki addinin su a matsayin abin yi ma izgi bas dauke shi bil jiddiya ba sun dauke shi abin istihza'i bas tuba ba to a ranar alkiyama fa din waɗannan matakan ceto ba su da komai kuma Allah ta'ala yace wa in ta'dil kullu adli da za su yi fansa da dukkan fansar da za su bayar ai tafi kullu fida'i da irin wannan ran za ta nemi fansa da kowane irin abu la yukhamminha ba za ka karba daga wajenta ba a kaddara da a ce zai samu abun yin fansar to ina kake da abun yin fansa babanka ma ba ruwansa da kai danka ma ba ruwansa da kai matarka ma ba ruwansa da ita kowa yana ta kansa kuma ka tashi tumbar duk abin da ka tara babu shi to me kake da shi zaka yi fansa a kaddara ne inda a ce suna da shi domin shi fa wanda ya ga zai shiga wuta kowaye ma fa shi ya shiga wuta shi ya tsira law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي اما الله يجي كلا ارانا القيامه وند aka kora zai shiga wuta shi fa buri zai ina ma a bashi dama ya fanshi kansa da ƴaƴansa yace a ɗebe duk ƴaƴansa a sa wuta shi ya tsira kai matarsa ma a sa ta kai duk ƴan uwansa cikin ummomi su ma a kora su kai bari ta nan du mutanen duniyar ma ɗebe su a sa wuta inda shi zai tsira Allah ya ce kalla ba zai yiwu ba to kaga wa in ta'dil kullu adli la yu'khadh minha innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbilu minhu walahum azabun alim wanda sai kafirta za a kai su wuta da a ce abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya za a taro shi a kawo musu a ranar alkiyama ba ana ta kashe mutane a kayan nau'o'in abubuwa ba ma'adanai ne ai ta kashe mutane saboda za a tafi ma'adanai haka ake yi ko ina kakkashe jama'a dan za a tafi ma'adanai kisan kiyaye tutsi da hutu su kai ta kashe kansu sama da miliyan ɗaya aka ce an kashe wajen miliyan biyu shekarun baya can ko a Democratic Republic of Congo ba dan komai bane saboda diamonds waɗansu matsiyata daga ƙasar waje za su zo su ɗebi diamond da kuma wanda suke haɗa kai da su a gida a kashe kowa ma don ƙasar. Yanzu ma na ta kashewa ‘yan uwan ana musu mummuki ba wanda ya sani kuma ba wanda ya kula a Northwest. An hana su sakat waɗansu shekara goma ba su yi noma ba, kuma in ka noma wasu zo su kwace wasu matsiyata. Sa su aka yi saboda iyayen gidansu an ce wai suna ɗiban gold, kuma har gold ɗin ana nuna mana, ana mana dandoliyo. Ka ga Bature ya nuna shi gashi a Zamfara ko a Kebbi ko a ina ne an ɗebo gold yana nuna wa mutane don tsoron ido ko kuma kula da kashe juna. To ai ta tarawa ku ranakin dillanci wanda za a kora shi wuta da za a bashi duk abin da ke yi wanda bai isa fitarwa ba ma na ma'adanai yana nan arzikin Allah baya karewa. Kaɗan ma suka gani inda arziki ne. Annabi ya ce mana kafin duniya ta tashi akwai wani kogi nahar Dijla a ƙasan Iraq. Dijla ko Furat, Furat in ba na kuskure ba, a ƙasan Iraq wanda alƙiyama ba za ta tashi ba sai mutane sun je suna kashe-kashe a kansa domin ɗiban gold za a dinga yi a samansa. Zinariya ne za a dinga ɗiba ma'adanai. Arziki ba a gani ba mato, a yi ta tarawa dai. Wata ran sai an kai munzalin da Annabi ya ce za a ɗebo dukiya a kawo mutum ya ce ba ya buƙata. Duniyar ta cika da kuɗin. Na iyakarta kenan. Duniyar ta cika kwanciyar hankali yake nema. To a ranar alƙiyama wanda bai bi Allah ba har ya samu kansa a hanyar wuta, to da a ce duniya baki ɗaya da arzikin da ke ciki an fito da shi fetur ɗaya, wasu ma'adanan ma da ba mu sani ba na cikin teku duk a ɗebo a tara masa, kai a kawo wani ma irinsa a haɗa masa a ce ya ba da fansa. To idan ya bayar ma tukubila mai noma Allah ce ba za a amsa ba, a ƙaddara da zai samu balle ba ko ne kai za ka tashi tumbar. La yu'khadh minha ma tufdi bihi, abinda za ta yi fansa da shi. Allah ya ce ula'ika alladhina ubsilu, waɗannan su ne wanda suka halaka, aka halakar ai ahlaku anfusahum, waɗanda suka halakar da kawunansu bima kasabu, saboda abinda suka aikata na mugun aiki. Hannunsu, ayyukansu, bima kasaban aidihim, ana cewa bima kasaban aidihim, ko da ku ba hannaye ne kaɗai suke yi ba, wani ma baki ne yake sa mutum huta. Fa hal yakubbun nasa finnar alaman akhir min illa hasadi izdu alsinatihim, kaga baki ma shi yafi saka mutane a huta. Amma sai a ce bima kasaban aidihim, bima kasaban aidihim, saboda yawancin ayyuka da hannu ake yi, hannu shine yawanci. Zaka ga shi uban gayya ne, babu abin da baya katsalandan a ciki, ko ba haka ba? Ba abin da ko ba hidimar hannu bane, za ga hannu yana katsalandan a ciki. Ko zina za a yi aika hannu ne yake tallafi ko? To shi komai yana katsalandan, sai aka nan jayar. To saboda abin da hannayensu suka aikata. Lahum sharabun min hamimin, a cikin wuta inji Allah ya ce suna da abin sha na ruwan zafi. Ba ku ruwan zafin duniya ba, kwatance ne kawai aka yi. Ma'un baligun hayatan harara, ruwa wanda ya kai matukar zafi, irin zafin da Allah ta'ala shi ne ya sani. Hadithi da ya mana kwatancen wutar jahannama, duk yadda wuta ta duniya ta kai, ba kyastun ashana ba. Kyastun ashana ai ba wuta ba, wuta wadda ta raraga, ta kai matukar raraga. Ko yanzu misali ka ce magma ne ta erupting a tsakanin volcano, tana fitowa ga ta nan ja, tana ta farfasa. Kai kwatance da zafin da yake ciki, ba irin da wuta da ka sani ko ka ta farfasa ruwan zafi ko wani abu ba. To a ce magma ce take ƙulƙulowa, ta yi jasur, duk abin da ke tsakanin yana bushewa saboda tsananin zafinsa. Haka volcano yake. To kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar jahannama. kashi daya cikin 70 na garwashin jahannama. To abinda aka tafasa a jahannama ne, suna cikin jahannama kuma za a dauka a basu. Allah ya iya azaba in mutum yana son kariya, sulhu da Ubangiji shi ne. Wa azabun alimun kajiba lahum sharabun min hamim, sai aka ce wa azabun alimun, aka kawo shi nakira, duk da wancan din ma nakira ne, sharabun min hamim. Sai aka ce wa azabun alimun, ashe wancan din bai kai na gaban ba, abun hauhawa yake yi, aka ce wa azabun alimun, kuma aka yi adafi, ashe shi wancan din ma bai zama azaba ba wanda ta kai kololuwa, akwai wata wanda ta bi tarɗaɗi. Shi yasa ayar da ta fi mubalaga na nuna azaba kamar yadda Imam Shafi yake ambatawa, wanda ta fi ban tsoro, ita ce wanda Allah ta'ala ya ambata, ya ce falan nazidakum illa azaba, ba zan kara muku komai ba sai wata azaba. Aka kawo shi nakira domin a nuna ba ta da iyaka, ba a yi ta'ayininta ba, hauhawa take. Amma duka wannan fa Allah ya musu ne ba dan baya san su ba, bima kanu yakfuru, saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci, a bi kufrin ma dalilin kafircin su. Izgili ga addinin Allah, wannan aya tana nuna mana shi kafirci, ko mutum yana sane doge yana yi irin wannan sakamakon da yake jiransa. Dan haka a girmama al'amarin addini, wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub, duk wanda ya girmama addinin Allah alama ne zuciyarsa tana da biyayya ga Allah, kuma akwai takawa a ciki. Allah ka taimake mu.
Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu ash-shayatin كالذي استهوته الشياطين في الأرض هيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
نعم الله تعالى يجي قل تبدا موسى انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ينزل زامو كرا اي انا اعبد ينزل زامو بوتاوا min dunillahi baitin Allah ma la yanfa'una wa la yadhurruna kuma abinda baya amfanar da mu in mun bauta masa wa la yadhurruna kuma ba zai iya cutar da mu ba in ba mu bauta masa ba wa qul aliha sune gumaka kamar suna kiran annabi ne da shi da sahabbansa su dawo bautar gumaka tunda cewa annabi bai taba bautar gumaka ba waɗansu cikin sahabban annabawa ba su taɓa bautar gumaka. To kenan kamar suna kira ne cewa musulmi su dawo su yi bautar gumaka. To shi kenan sai a daidaita. Dama haka suka saba ya annabawa da sai gabaci annabi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam an musu haka. Aula ta'udunna fi millatina. قال أولو كنا كارهين تدوما كان الله تعالى يشيك جاء مسو أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا yanzu zamu bauta wa baitin Allah abinda baya amfanar da mu abinda baya cutar da mu in ba mu bauta masa ba kaga wannan yake nuna kenan ashe ubangiji ta'ala da ya cancanci bauta wannan siffar sa ce yana samar da amfani ya amfanar da wanda ya bi shi kuma yana horar da wanda bai bi shi ba to ma bauta ma kuma ka su da ba su da wannan iko wa naraddu ala aqabina kuma a maida mu akan duga dogan mu aina rujuu mushrikin kuma mazo mushrike kenan in an ce naraddu ala aqabina rudda ala aqibaihi wa radda alqahqara duka wannan kwatance ne da ake mutun ya koma da baya ai kai advance yanzu kuma ka koma da baya rudda ala aqibaihi ya koma baya kan duga dugansa inda ya tako ya tako yanzu kuma ya koma baya ko kuma radda alqahqara ya tafi ta baya ta baya to ana yin wannan kwatance ne saboda asali shi dan adam asalin sa aslul insani aljahl shine asalin dan adam jahilci ne bai san komai ba Allahu alladhi khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kaga Allah ya ambaci asalin dan adam bai san komai ba zuciyarsa kawai tas take ba abin da ya sani in banda alƙawarin da Allah ya kimsa shi akai to don haka yanzu kenan idan har mutun ya zo da aka ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida an sanya maka ji sai ka ji hujja an sanya maka gani sai ka ga dalili da zaka gamsu sai aka sanya ma zuciya wanda ita ce za ta auna gaskiyar da aka gaya ma ta gamsu ta yi imani to yanzu kenan tamkar kana wani position ne yanzu kai gaba da asali yayi baka san komai ba to yanzu a lokacin da kake sani kana samun ilimi game da addini yanzu kana yin gaba kana gaba to lokacin da mutum ya aikata aikin kafirci ya koma aikin jahilci kenan bai amfani da ilimi ba kaman wanda ya gaba ne kuma sai ya dawo baya mun gane shine ake wannan ibara da ake cewa wa nuraddu ala aqabina kuma sai a maida mu baya kan duga dugan mu ko bayan mu mun ci gaba mun samu ilimi ko mu koma mai aikin jahilci a'a ba za mu yi haka ba wannan yazo daidai da abinda aka gaya mu annabi Shu'aib kamar yanda yazo cikin suratul a'raf masu mulki a cikin mutanansa da yake musu wa'azi suka ce lanukhrijannaka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin zamu kore ka ganin mu fa kai da wanda suka yadda da kai in kuma kuna so mu zo nan lafiya da ku la ta'udunna fi millatina ku dawo kan addinin mu ku ci gaba to sai yace ka diftaraina ala allahi kadiban in udina fi millatikum ba'da idna jana allahu minha kenan mun zama to mun kirkir karyam abinda bai dace mun jingina ma allah din har muka yadda muka koma addinin ku bayan allah ya tsayar da mu to da haka ba yadda za a yi mutun yayi gaba ya koma baya yayi imani kuma yanzu zai koma baya ai an ci baya ko mutum an san shi yana tamassuki addini sosai shikenan wata ran sai ga kawai ya katse gemunsa ba habasa haba kawai kuma ya koma shikenan yanzu baya addinin kawai ba abin da ya dame shi saboda duniya ta samu kona an ci baya kuma shikenan yara ana ta sanya su ga mata hijabi ko ina ana ci alhamdulillah kuma sai su dawo su jefar da hijabin nasu sai su koma gale kuma iyayen su na kallon su mazajen su na kallon su ai an ci baya anya asara wa nuraddu ala aqabina kina ba'da idna jana Allah minha Allah ya tsayar da mu daga jahilci daga bid'a kuma sai a koma baya kanta an ci baya shi sai Allah ta'ala yake cewa la takunu kallati naqabat gaslaha min ba'di quwwatin ankasa kar ku zama to kaman wannan almar'atul hafqa wata mata ce ake bada labari tsakanin makka da ta'if ita tana nan kullun sai ta fito da safe tana da dan takwa sai ta dinga zuwa tana samuwa auduga mai kyau kuma auduga mai kyau wanda za a iya yin saka a samu kudi da ita ta san inda za ta je ta samu in ta samu wannan sai ta zauna kuma sai ta yi tuka da shi tuka mai kyau sai can la asariya maraice sai kuma ta kama tukar duk sai ta tsatsefe sai ta wawwarga za audugar sai ta watsar kuma sai ta famu ta sai goma ta zo ta sake ta yi aikin banza ke da kika yi abu mai kyau min ba da kowacin an kafa ka kyautata abu ka kyautata lamarin addini kuma sannan sai koma baya kuma yanzu to Allah ce kar ku zama kamar wannan mata wanda raddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah bayan Allah ya riga ya shirar da mu ila al-islam zuwa ga musulunci to sai Allah ya kwatanta wanda ya aikata haka yayi gaba ya koma baya sai aka kwatanta shi da wani mutum mai wata sifa kallabista wathu shayatin fil ard hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda i'tina sai aka bashi siffa guda uku aka ce kallabista wathu shayatin siffa ta farko ce kaman waɗanda shaydanu suka tabar da shi aballatu wa galabatu suka tabar da shi suka ranjaye shi suka mamaye shi siffa ta farko kenan wanda shaydan suka tabar da shi aljanu suka tabar da shi ya bar kan hanya ya di mauci istahawatu malamai suna ba da fassara akan cewa karkacewa ko kuma ana nufin annuzul imma ya kasance almailu wa zahab ko kuma ya zamanto annuzulu domin shigen irin wannan kwatancen da wannan ibara ta zo ta a cikin suratul hajji inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatawa hunafa'a ghayra mushrikina bih ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق كذا او تهوي نزولي كما وند يفادو دغ سمان فتخطفه الطير سنساي سسك فنجه شي كما كو كما او تهوي به الريح تهوي اي تميل وتذهب bihirrihu fi makani sahiq ay ba'idin to ka gane wajen sai dauki ma'ana guda biyun duka a cikin waccan ayata suratul hajj ya dauki ma'ana guda biyun adh-dhahab al-mail wa adh-dhahab da kuma as-suqut ko an-nuzul to don haka anan din ma zai iya daukar duk waɗannan ma'anoni guda biyu kallabista hawatu shayatin kaman waɗanda shaydanu suka tabar da shi suka karkatar da shi kuma suka warbar da shi kasa da yana da daraja yanzu kuma ya kasu siffa ta farko kenan fil arda aban kasa sai aka ce hayran shine siffa ta biyu mutahayyiran la yadri aina yadhhab yana ta dimuwa mutahayyiran at-tahayyur shine at-taraddud kai kawo mutum ya tafi ya dawo ya tafi da waya rasa ina zai je na farko shaydanu sun tabar da shi ya bar kan hanya sannan na biyu yanzu kuma sai ya je ya dawo maimakon ya gane hanya bai gane ta ba kaga siffa ta biyu kenan siffa ta uku lahu ashabun kuma yana da wasu abokai rufqa abokan tafiya su sun hango shi ya bar hanya kuma gashi yana ta kai kawai ya kasa gane hanya yad'unahu ila al-huda, suna kiransa zuwa ga shiriya, ma'ana dawo kan hanya, li yahduhu tariqa, dan su nusar da shi kan hanya. Yaquluna, har ma suna cewa itina, zo wajen mu, zo wajen mu, amma bai jin magana, sai yana ta imo cewa saboda me shaytanu sun warbar da shi. Kun ga yanzu mutum ya kai gayar imuwa kenan, shaytanu sun warbar da shi, sun taba shi, sun bauɗar da shi daga kan hanya, kamar wanda ya santa uwa. Sannan na biyu, bai iya ganewa hanyar da kansa ba, sai ya tafi ya dawo, ya tafi ya dawo, ya tafi ya dawo, ya rasa ina zai je. Kaga wannan ma azaba ce, yana cikin imuwa ta hayyar. Sannan na uku, ga waɗanda ma suke kiransa ya dawo kan hanya, amma ya gagara fahimta, ballantana ya dawo kan hanya, kiran da suke masa bai ji, baya fahimta, balle ya dawo kan hanya. To sai Allah ya kwatanta a cikin wannan aya, aka yi tashbihin wanda ya san addini kuma ya koma baya, tamkar wannan mutumin mai waɗannan siffofi guda uku, ya rasa ina zai dosa. Fala yujibuhum, baya amsa ma waɗanda suka kira shi ya tafi hanya, fa ya halika, dan haka sai ya halaka. Wal istifhamu fi nad'u lil inkar ay lan naf'al dhalik, can kenan farkon aya. Kul anad'u, ai ba za mu yi haka ba, domin idan har muka bauta ma wani Allah bayan yanzu muna musulmi, to mun zamanto siffa ta farko, kallazista watu shayatunu, wato abun raddu ala aqabina kenan, ko kuma mun zamanto kallazista hawattu shayatinu fil ardi hayrana, don haka ba za mu aikata abinda kuke so na bautar wani Allah ba. Kul Allah ta'ala ya ce, ka gaya musu, innal huda hudallah, ita shiriya fa shiriyar Allah din nan ce. Innal huda, inna hudallahi huwal huda, wato shiriyar Allah ita ce shiriya. Wa ma adahu dalalun, duk abin da ya wani shiriyar Allah bata ce. Wa umirna, mu kuma an mana umarni ne, linuslima, mu miƙa wuya, li rabbil alamin, ga ubangijin talikai baki daya, da Allah yake sallamawa. Abin da ake umarni kenan, miƙa wuya ga ubangijin talikai, da yake nufi da istislami, kai saranda, sai da aka ce, sai da aka ce, yanzu misali ana yaƙi ne, sai aka kama prisoner of war, an sa masa bindiga, duk da ko ina an kewaye shi, shi kuma ba makami hannunsa, shi kenan sai haka ya jefar da koma da makami, ya jefar sai daga hannunsa, ya yi saranda ko? A lokacin idan aka ce masa juya, ai juyawa zai, in aka ce kneel down, kneel down zai, sai hannunka a kai, haka zai, duk abin da aka faɗa haka zai, ya sallama, ya yi shi sai da aka yi da shi, to shi ne istislam, ya sallama, sai da aka yi da kai. Allah ta'ala ya ce kaza za a yi, to shi ɗin za ka yi, kar a yi kaza to na hannu. Manzon Allah ya ce ga yadda za a yi, to ni ma haka zai. To wannan shi ne istislam, ka sallama ma Ubangiji ke. Allah ka ba mu ikon sallama maka. Allah ta'ala ya ce wa an aqimus salata wattaqu, kuma adafi ne, ai umirna, bayan an ce mu sallama ma Ubangijin halitta, kuma har ilau an umarce mu an aqimus salata, cewa ku tsaida sallah. Sallah tsaida ta ake, ba yin ta ake ba, ba ce addus salata ba, aqimus salata, ku tsaida ta, kun san sallah, kuma kun kiyaye ta a yadda ake so, gurgudun iyawan ku, shi ne abin da ake bukata. Ka san iliminta, ka tsarkake niyya in za ka yi saboda Allah ne, ka iya bakin ƙoƙarinka wajen itqanin ayyukan da za ka yi na sallah, kuma ka yi don neman ladan Ubangiji da kuma fargaban azabarsa in ba ka yi ba, don haka za ka yi sallah, kuma ka yi ta a kan lokacinta. Yadda aka yi umarni, wa an aqimus salata, an mana umarni mu tsaida sallah, wattaquhu, kuma ku kiyayi dokar Allah. At-taqwa shi ne imtithalu awamirillah wastinabu nawahihi, haka malamai magabata irin Sheikhul Islam suka ba da fasararta. Wa huwa alladhi ilayhi tuhsharu, domin idan ba ku sallama ma Allah, kun tsaida sallah na ibada, kun kiyayi dokarsa ta yi bari ba, to ku sani shi ne dai wanda zuwa gare shi ake maida ku, zuwa gare shi tuhsharuna ake hallara ku, tujma'una yawmal qiyamati lil hisabi wal jaza, za a hallara ku a ranar alkiyama domin hisabi domin sakamako. Hisabi shi ne kididdiga, za a kididdiga aikin bayi a cikin littafansu da ayyukan da suka aikata bisa shaidun da mala’iku za su bada, sai a yi kowa sakamako irin wanda ta dace da shi. Allah ta’ala ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi, kuma Allah ta’ala ɗan nan shi ne fa wanda ya halicci sammai, shi ne wanda ya halicci ƙasa bil haqqi, da abin da yake tabbatacce, ai muhiggan aw bima huwa haqqun lahu, ko kuma da abin da yake mallakarsa, laysa li ahadin fihi shirkatun, ba wanda yake tarayya da Allah cikin abin da ya halitta. Ina ma kai din kake, kai ma kana cikin mallakar tasa, to Allah shine halicci sammai, shine halicci ƙasa, dan adam dan tsuguki sai rigima. Wa yawma yaqulu kun fayakunu, kuma katina ka ambata ranar da Allah ta'ala zai fada ma abu kun kasance, fayakunu sai abin ya kasance. Wa yawmal qiyamati ita ce ranar alqiyama, yaqulu lil khalqi, Allah zai fada ma halittu qumu kumike, fayakumun sai kaga sun miƙe. Umarni ne Allah zai bayar kawai sai mutane su tashi, kama yadda Allah ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, al'amarin Allah na tada alqiyama wato bai zamba face al'amari ne guda ɗaya tak kaman kiftawar ido, dama haka lamarin sa yake. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, al'amarin Ubangiji idan yana nufin wani abu ya kasance, yakan ce masa kasance ne, sai abin kawai ya dinga kasancewa yadda Allah din ya tsara, haka kuma abin zai dinga kasancewa, ba musu hakan zai bi, hakan zai za. To don haka a ranar alkiyama Allah zai ce wa mutane su tashi, shikenan sai a tashi. Qawluhul haqq, maganar Allah fa ita ce gaskiya, as-sidqul waqi'u la mahala, gaskiyar da za ta wakana ba makawa, tabbas in Allah ya faɗa ba haka yake, mutum ya yadda mutum bai yadda ba, al'amarin Allah tabbatacce ne, Allah ai shi ne alhaqqun ma, zalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa anna ma yad'una min dunihi albatil, alhaqqu subhanahu, wa lahu almulku yawma yunfakhu fi as-sur, kuma shi yake da iko, cikakken iko, ran da za a yi busa cikin ƙaho a ranar an kwace aran da aka bayar, duk wani mai jiji da kai mutum ne yake nuna iko a gidansa, sai abin da ya ga dama ya zalunci matarsa ko matansa, mutum ne mai iko a kayan dukiyarsa sai zalunci waɗanda suke ƙasa da shi ya hana musu haƙƙinsu, mutum ne mai iko a gundumarsa yana ga sai abin da ya faɗa don haka ba yadda aka iya da shi, gwamna yake ya hana wa mutane gratuity, a shugaban ƙasa ne ya ƙara wa mutane fetur, ya shirya musu tax, ba wanda ya isa ya ce ƙala, to abin da aka bayar aro ne, mutum ya ƙoƙarin yin adalci cikin aron da aka bashi, sai Allah ta'ala ya masa kyakkyawar tarba. Amma a ranar alƙiyama in an tashi, duk abin da kake da shi tumɓur za ka tashi, bakka da komi, mala'iku ne masu aiki da suka rubuta ayyukan da bayi suka yi, shi ne zai zo kawai da littafi abin da ka aikata. Alabashi a wani mawqifi a cikin kiyamar, idan aka zo za a yi hisabi ga bawan da ya wawura, daga cikin abin da yake na al'umma ya yi gululi, to a ranar kiyama zai zo da shi, duk abin da mutum ya yi gululinsa zai zo da shi zahiransa, haka malaman tafsir suka ambata. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla, hadisin annabi ya ce kada fa ranar kiyama ta tashi. Daga mutun ya rungumo akuya tana me yace ya manzon Allah ka cece ni. Ya dinga kirga dabbobi yana fadan nau'in kukan su. Yace ya manzon Allah ka cece ni yace na isar muku sako tun yanzu. Wanda yace da lauto kare ce zai nemi annabinsa. Shi ya jawo annabi ya musar da shi tun anan. Kaga wannan hadisi sai nuna ashe bima ghalla ashe nafsu shay shi abin ne zaka zo da shi ba gan mu kuma ko yaya kake zaka dauka to don haka sai Allah ta'ala ya ce walahul mulku yawma yunfakhu fi sur Allah shi yake da iko cikakken iko wanda za a yi busa cikin kaho alqarn annafkhatu thaniya busa ta biyu wanda Allah ya ce thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanfukhu qila min israfil aka ce israfil shine sunan mala'ika wanda yake mai busa la mulka fihi da ghairihi subhana ba wanda yake da iko a ranan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wasu malamai duda cewa wannan suna na Israfil ya shahara amma wasu malamai suna cewa ba nassin da ya tabbatar da haka sunansa Israfil Jibril Mika'il sun ce ba a samu ingantaccen nassi da ya tabbatar da shi ba sai dai ko ina annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi kwatance ne da mala'ika mai busa kafa ya zo cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo daga Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ganin sa cikin nishadi sai ya ce kaifa an amwa qadilta kama sahibul qarnil qarna yayi ne kuma zan yi walwala alhali mai qaho ya riga ya sa qaho a bakin sa har zuwa karshen hadisi ya zo cikin wani hadisi har ilo na Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisin da Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yunfakhu fi suri sannan kuma za a yi busa cikin kafo fala yasma'uhu ahadun illa asdalitan wa rafa'alita yana kwatanta yadda alkiyama za ta kasance idan da za a yi busan farko za a yi busa cikin kafo ba wanda zai ji face sai ya dinga magagi ya fadi ya sake tashi ya fadi ya sake tashi magagi haka za a riƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wanda zai ci busar kafo ka san busar kawo idan an yi ba wai kaman kunna wuta ba ne simultaneous amma cikin lokaci guda mutane za su dinga zubewa sautin yana kaiwa gare su suna ji suna faduwa suna ji suna faduwa farko wanda zai so mujin busar kare da hadisin Muslim ya ambata wani mutum ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wajen tara ruwa kaman dam yayi madab raqumansa inda suke shan ruwa sai je shi yana gyara jikin katangar wannan dam shi ne farko wanda zai so mace musar kawo idan ai to kaga dai cikin wannan hadisi duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a matsayin mai busa ne a cikin kafu Allah sa mu dace Allahu a'lam to Allah ta'ala a ranar alkiyama zai ce limanil mulkul yawma lillahi alwahidil qahhar waye yake da iko a yau aka ce halittu ne za su ba wa Allah ansa aka ce al'arshi ne zai ba mu Allah ansa wani kaulin aka ce ubangiji ne zatinsa zai ba mu zatinsa ansa lillahi alwahidil qahhar mulki ga Allah ne yake daya dayan nan mai ikon tankwasa kowa da dan haka ba wanda zai ce kala a rana sai wanda Allah ya masa izini ya magana alimul ghaibi wa shahada, kuma masanin abin da ya buye ne, masanin abin da yake halarci, ai ma gaba an wasaili idrakin nas, duk abin da dan adam ba zai iya riska ba ta hanyoyi alhawasul khams, abubuwa guda biyar nan wanda ake iya gane wa abu da su: hanci, kunne, ido, dandano, tabawa. Ai sune alhawasul khams. Shine wanda yan kimiya suka ce wai duk abin da ba a probe din sa ta waɗannan hanyoyin ba, babu shi, is non existent. Shi yasa suke disputing da kasuwar kasantuwar Ubangiji. Ba wanda zaka shanshane shi bane, ba wanda zaka gan shi bane, ba wanda zaka ci shi bane, ba kuma wanda zaka dandana shi bane, ba wanda kuma zaka taba shi bane, sai kace ai ba Allah. Ta ji mahukata. To idan an ce al-ghaib shine abin da ya buya daga dukkan waɗannan ga mutum, wa ma shuhida da abin da aka halarta aka gani, ai adraka ko udrika biha, abin da aka riska da waɗannan al-hawasul khams. To Allah ta'ala yana sanar da su duka, wa huwa al-hakim, kuma Allah shine mai hikima, fi khalqi ya cikin halittarsa, al-khabir, kuma Allah shine mai bada labari, bi batinil ashiya'i ka zahiriha, yana bada labari yadda abu ya buya kaman yadda ya bayyana, duka shi Ubangiji ɗaya ne a wajensa. Wannan aya tana dauke da sakonni masu yawa. Kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala da yayi umarni ne da tauhidi ayoyin baya, kada mutum ya san addini ya koma baya wajen bautar gumaka ko kuma bautar san zuciya, ko ya ruko da abin da ya tabe, kuma ya ci gaba da ruko da addinin Allah wajen yin sallah da kiyaye dokar Allah. Sai Allah ta'ala ya tunata cewa za fa a mai da mutane zuwa ga Allah don su shiga taitayensu, sannan kuma sai ambata musu ba abu ne mai wahala ba in ya kashe su ya sake rayar da su, saboda shi halicci sama da ƙasan dama da abin da yake mallakarsa, daka in ya ce zai sake maida su bayan mutuwa ba abun mamaki ba ne. Wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, ba tare da cewa na farkon dama ya masa wahala ba. Kuma a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala al'amarinsa ba wahala ba ne, balle a ce daga farkon duniya zuwa ƙarshenta da halittu duk baki ɗaya, a'a, al'amarinsa kun fa yakun ne, a nuna al'amari ne mai sauki ga Allah. Kuma Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa maganarsa fa ita ce gaskiya, ko ba a yadda ba haka abin yake. Kuma ya nuna cewa shi ne yake da cikakken iko a wannan rana, domin duk wanda ya samu saitara a nan duniya akan wasu ko wani ko wani abu, yayi taka tsantsan dan kididdiga da za a masa a ranar da za a maida shi zuwa ga mai cikakken iko. Kuma sannan Allah ya nuna mana mai taka tsantsan fa ba a buya a yi masa laifi, abin da ya koyi da wanda ya bayyana duk shi ya sani, alimul ghaibi wa shahada. Sai Allah ta'ala ya cika ce da ambata mana, wa huwa al-hakim, Allah ta'ala gwani ne shi khalqihi a cikin halittarsa, gwani ne shi Ubangiji, mai hikima ne, duk abin da ya yi shi bisa gwanantaka cikin hikima, sai dai kai ka kasa raskar ma'anar, ka kasa raskar hikimar, amma Allah komai nasa da hikima yake. Al-khabir kuma mai bada labarin kididdiga ne, bi batinil ashiya'i ka zahiriha, yana bada labari yadda abu yake a boye kamar yadda aka yi shi a bayyane, duka ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ayoyin da za mu shiga na gaba ayoyi ne na kissar annabi Ibrahim alayhi salam, da Allah maɗaukaki wato ya ba shi ƙarfin tauhidi har ake buga misali da shi cikin Al-Qur'ani. Yana da muqamat kathira inda ya yi tsayin daka wajen mujadala da waɗanda suke masu bautar wani Allah da uslubi kala-kala. Kuma a nuna mana annabi Ibrahim alayhi salam bawa ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi martaba, ya ba shi tagomashi, shi ya saka har yarke shi a matsayin khalil, kuma Allah ya sanya masa kabuli a wajen kowa musamman bangarori guda hudu ahlul kitabain da al mushrikun sannan kuma da al muslimun yahuda suna cewa nasu ne kirista suna cewa nasu ne har mushrikan larabawa masu botar gunki sun ce wai nasu ne musulmi kuma su ne suka cancance shi to Allah ya ba wa annabi Ibrahim kabuli ba wani annabi da ya samu kabuli a wajen kowa sai shi in kai magana annabi Musa yahudawa kirista sun yadda da shi da musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mushrikan larabawa ba su yadda da shi to haka kowane annabi in ka sa shi a mawa annabi Isa kirista ne suka yadda da shi yahudu sun ce ba haka ba kirista dai da ko musulmi suka yadda da shi amma annabi Ibrahim alayhi salam ya samu kabuli across me ya bashi wannan matsayi irin waɗannan muqamat waɗanda za mu ji wasu daga cikinsu in Allah ta'ala ya fira yau mu wani mako saboda kar mu katse kissar tasa shi ya saka za mu tsaya a nan kuma dama lokaci ya gabato in Allah ya kai mu wata wani makon insha Allah sai mu tashi wa idh qala ibrahimu li abihi azara abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu ana da wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana muna tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan karatuttuka da muke yi sauran ayyuka da bayi suke yi wanda ji Allah ta'ala ka sanya aljanna ta zama kofar Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta wa malumanmu ka gafarta ma ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu Allah ka kyautata karshen mu Allah ka kyautata mana zuriya Allah muna tawassuli a gare ka abinda ake kukkullawa ga wannan ƙasa ta mu Allah kai ne mafi sani ubangiji Allah ka ba mu kariya duk wanda zai kullace dangane da wannan ƙasa ta mu musamman al'umar musulmi na wannan ƙasa ubangiji Allah ka maida kai da sai koma kasa duk kutun guilar da za su kitsa ubangiji Allah ka warware ta waɗanda suke daga waje da ƴan koransu na gida Allah kafi musulunsu kafi musanin abin da suke shiryawa Allah ka ba mu kariya Allah ka maida sharran sai koma kansu Allahumma kullu man aradana wa arada biladana wa ummatana bi su'in farudd kaydahu fi nahri faj'al tadbirahu tadbiran alayhi ya qawi ya aziz nashku ilayka da'afana ya Allah nashku ilayka da'afana ya qawi ya aziz Allahumma thabbit aqdamana ala dinika wa hadina sabil rashad Allahumma rfa' anna al-bala wal-waba wal-zalazil wal-fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين يا الله كتبت تدقى بكم مع الدينك الله كدك في تنيم وعوننا رأيوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين